This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa furucin da shugaba Jonathan yayi akan za a musgunawa makarabansa na ƙara jan hankalin masana siyasa. Muna kuma dauke da rahoto akan kalubalen da gwamnati ke fuskanta musamman a Afirka bisa ga nazarin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi. Bayan haka za ku ji shirin labaran wasanni daga Aliyu Mustafa Sokoto. Amma duk sai bayan labaran duniya.
To tare da sallama ga cikakkun labaran. Sarki Salman na kasar Saudiya ba zai sami halartar taron kolin Amurka da kasashen Larabawa wanda za a yi a makon nan a ƙarƙashin jagorancin Barack Obama ba. Ministan harkokin wajen Saudiya Adel Al-Jubair ya faɗi haka a yau Lahadi. Sun kuma ce sun soke taron da aka tsara za a yi a fadar White House a nan Amurka tun a farko. Jubair ya ce Sarki Salman zai turo yariman Saudiya Mohammed bin Nayef a matsayin wakilinsa. Ya bayyana cewa taron ya zo ne a daidai lokacin tsagaita wutar kwanaki biyar da kuma yunkurin ayyukan jin kai a makwabciyarta wato Yemen. Saudi ita ce ke jagorantar sojojin haɗakan Larabawa don faɗa da masu kinjinin gwamnati wanda kuma gwamnatin Obama ta ce canjin ba shi da wata alaka da wani muhimmin al'amari kamar yadda suka ce.
Kimanin musulman Rohingya guda 2,000 ne da na Myanmar da Bangladesh aka ceto daga kan tekun kudu maso gabashin Asiya a kwanaki biyu da suka gabata. Sannan masu fafutuka da hukumomi sun ce ana sa ran ceto dubbai da ka iya makalewa a cikin jiragen ruwan da suke yi wa dafifi. Jami'an 'yan sandan Malaysia sun ce masu fasakwabrin mutane sun bar kimanin bakin haure guda 1,000 a kan ruwan da ke tsaunin Langkawi a jiya Lahadi da daddare. Jami'an sun ce mafiya yawan waɗanda aka ceto ɗin a galabaice suke daga jiya da yunwa. Su kuma mahukunta a ƙasar Indonesia sun ce sun ceto wani jirgin ruwa a arewa maso yammacin tekun Aceh a safiyar yau Litinin. Kimanin kwana ɗaya da isar wani jirgin zuwa wajen shi ma makare da baƙin haure guda 500. Mahukuntan sun ce yawan baƙin hauren na ƙaruwa ne sakamakon rikicin kwanan nan na ƙasar Thailand game da safarar bil'adama. A makon da ya gabata, Prime Minister Thailand din ya ba da umarnin kakkaɓe duk sansanonin masu safarar mutane. Biyo bayan tilangawar wakin da aka samu ya sha a wasu yasassun kaburbura a kudancin ƙasar. Haka kuma an kama mutane da dama da ake zargi suna da alaka da lamarin, ciki har da jami'an gwamnati da 'yan sanda.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane kimanin 300,000 ne a Sudan ta Kudu suka rasa agajin ceto na gaggawa wanda tursasawar hakan ta biyo bayan yakin da ake yi a garin, wanda kuma masu tallafin gaggawan sun fice daga garin Lear. Ficewar da ta biyo bayan barkewar rikicin kungiyoyi da 'yan tawaye da sojojin gwamnati a haɗakar gwamnatin Sudan ta Kudu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane kimanin 200,000 ne suka tsere daga mahallansu. Cikin kungiyoyin da suka bar yankin har da kungiyar agaji ta Red Cross da kuma kungiyar nan da ake cewa Doctors Without Borders, waɗanda suka ba da sanarwar barin yankin a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Sun tsayar da aikinsu a asibitinsu da ke Lear, inda kuma aka taɓa ɓaɓɓallewa tare da sace kayayyakin ayyukan asibitin, aka kuma ƙone shi kurmus a shekarar 2014.
Daga ƙarshe a yau Litinin, sakataren janar ɗin ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya zargi ƙasar Rasha da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicinta da Ukraine, inda take ci gaba da baiwa 'yan awaren Ukraine da take marawa baya taimakon soji. Ya ce akwai tilon sojin Rasha a kan dukkan iyakokin Rasha da Ukraine. Mr. Jens ya faɗi haka ne a Brussels. Amma kuma a cikin gabashin Ukraine akwai safarar makamai kamar tankokin yaƙi da bama-bamai da yin atisayen soji. Yayi wannan nazari ne a yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada sanarwar cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a Sochi da ke Rasha, inda zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin game da rikicin na Ukraine da na Gabas ta Tsakiya. Rasha dai ta musanta zargin kasashen yammacin duniya cewa tana ci gaba da goyon bayan fafatawar da ake yi a Ukraine. Wannan ziyarar ta Kerry ita ce dai ta farko tun bayan barkewar rikici a gabashin Ukraine fiye da shekara guda kenan tsakanin ƴan aware waɗanda ke samun goyon bayan Rasha da sojojin Ukraine tun bayan da Rasha ta kamface yankin Crimea. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai akan batun kalaman da shugaba mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan yayi akan gwamnati mai jiran gado za ta musgunawa makarrabansa na ƙara jan hankalin masana harkokin siyasa. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Furucin shugaba Jonathan da yake nuna hangoyiwar musgunawa gare shi da mukarrabansa daga gwamnatin Buhari na daukar hankalin masana siyasa. Shugaba Jonathan dai ya nuna yana shirye da fuskantar duk wani kalubale daga gwamnatin mai shigowa kan wasu matakai masu tsauri da yace gwamnatinsa ta dauka. Kama tun karisa wa'adin mulkin marigayi shugaba Yar'Adua har zuwa tsayawarsa zabe na wa'adin shekaru hudu. Dr. Sadiq Abba masanin harkokin siyasa ne dake Jami'ar Abuja.
Maganganun da Jonathan yayi jiya a church din nan masu ilimi suka ce ba don kansa yake wannan zancen ba, ko za a musguna mishi akwai inda ba za a keta ba. Cikin basira yana kamar yana roƙo ne akan cewa kar a musgunawa ministocinsa. Gaskiyan abun shine da Jonathan da Buhari dukansu ba su da zaɓi. Abun da hankali ya nuna shine in Jonathan a matsayinsa na shugaban ƙasar Najeriya ya taka dokar ƙasa, haƙƙin Buhari ne ya bincike wannan ya hukunta Jonathan. In mukarraban Jonathan su ma sun taka dokokin ƙasa, haƙƙin gwamnatin Buhari ne, ba Buhari kai ba, ko da kai ne Malam Nasiru ka zama shugaban ƙasa, haƙƙin talaka ne da haƙƙin ƙasa ke rataye a kanka ka yi bincike ka bar doka ta dau halinta. Kuma ba daidai bane don kawai ba a son mutum a ce sai a yi mishi bita da kulli don a tozarta mishi a zalunce shi.
Wato ma'ana Dokta kana nufin kar a yi abun bisa ƙiyayya kawai sai dai ya zama zahiri ga gaskiyar magana in tafi.
Yawwa, ba zancen ƙiyayya ba ne, zancen aiki ne. In akwai hujjoji a ƙasa wannan lallai ya zalunci ƙasa, ya saci kuɗin ƙasa, ya yi almubazzaranci, to dole ne a yi aiki a kan shi, ko da waye ne kuma a ƙasar nan.
A ra'ayin mataimakin jami'in labarun jam'iyyar PDP mai barin gado Barista Abdullahi Jalo ya ce yana da kyau duk wanda yake da wata almundana ya gaggauta ɗaukar matakin kau da bara.
Mutanen da suka yi aiki da shi waɗanda ba su da gaskiya, to tun yanzu su yi wa kansu faɗa su shirya tsaf. Abunda suka tabbatar ya shige hankali waɗanda suka ɗauka ko aka yi wani abu da su tare da wasu, to su yi maza su gabatar da wannan bayani kafin lokaci ya zo ya ƙure. Abunda bai faru shi ne in aka ce an soma bincike, to sai a wayi gari har a gama shekara ta kudin a binciken ake.
Janar Buhari da APC dai yana nuna ayyukan cin hanci da rashawa za su fi mai da hankali wajen yaƙi da su, ba wai bita da kulli ba. Yan APC irin su Dr. Kailani Muhammad na fatar Buhari ya samu hikimar mulkin Najeriya mai mutane da bangarori daban-daban.
Jira Muhammadu Buhari Allah ya riga ya bashi ya zo ya kira kowa da kowa wanda za su riƙe gaskiya da amana a tafiyar da gwamnati don a fitar da Najeriya da talauci da rashin aikin yi da abubuwa da suka taɓarɓare.
Kwamishin shirin amsar mulki na Janar Buhari na matsa lambar gano dukkan bayanai da ya sanya shugaba Jonathan nuna kar a ɗauki shiru-shirunsa a matsayin gazawa ko tsoro. Nasiru Adamu Ali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu. Gwamnati Afirka na fuskantar wahalhalu daban-daban. Babangida Jibrin ya yi hira da wasu mata da suka rasa majajensu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Ga dai Babangida Jibrin da rahota.
A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, matan da suka rasa majajensu miliyan 115 ne ke zaune cikin talauci, kana wasu miliyan 81 ke fuskantar musgunawa daga sauran al'umma.
dan da mai gidana ya rasu har yanzu shekaran 4 kenan ina zama da yayana a cikin gidan shi ba wanda yake zuwa ya dame ni ko kuma ya fitine ni.
Madam Juliana Galadima kenan da ta rasa mijinta ke bayyana halin da take ciki ita da yayanta tun bayan rasuwar mijin nata shekaru 4 kenan. Ko da yake wannan mata ta ce ba ta fuskantar tsangwama daga ɗan uwan mijinta, amma kuma lamarin ba haka yake ba ga sauran mata da suka rasa mazajensu musamman daga yankin kudancin Najeriya, kamar da shugabar kungiyar matan da suka rasa mazajensu ta Najeriya Mrs. Grace Hajaratu Zigi ta shaida mani.
Musamman irin matan da mazajensu suka rasu ta kudu bangaren Inyamurai, to ta bangaren su akwai wahala domin al'adansu daban da arewa. Ayyukansu kuma da suke yi yanda suke yi ma mata yanda mazajensu suka rasu daban da namu nan arewa. Mu arewa da Christians da Musulmin da sauki, amma su komi ake kwashewa gaba daya a batta tsoranta da ƴaƴan. In ta tsira oho, in ta ci oho, ta mutu oho.
Sai dai kuma duk da rashin samun tallafi daga gwamnati, wasu matan da nazanta da su sun yi kira ga gwamnati ta tallafa musu domin kulawa da marayun da ke gabansu. Kamar da wannan malama ke cewa,
sunana Baturiya Alhaji Malam Adamu a goma shi.
To abinda muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu kamar irin zakkan nan da ake fitarwa. Muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki. Idan an fitar muna bukata, saboda muna da yara da yawa kuma yaran suna makaranta, yaran kuma suna bukatan su shiga babban makaranta. Idan yaran sun gama makaranta yanzu ba wani aiki. Sai su zauna kaga kuma yaran baka san yaran ka karin ka ganin shi haka yana yawon shashanci.
Bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsalar kashe-kashe musamman na maza da matasa sakamakon rikicin addini da na kabilanci ko kuma na 'yan fashi da makami da ke ci gaba da haddasa hasarar ɗaruruwan rayukan mazaje da ke mutuwa suna barin matansu da kuma yara. Baban Ejibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin yau za a ji ra'ayoyin jama'a daban-daban game da yunkurin Aliko Dangote na sayen kungiyar kwallon kafar Ingila nan ta Arsenal. Sannan 'yan kwallon kasashen Afirka da dama suna cikin rikita iri-iri. Za mu kuma je Turai mu je da suka kaya a ƙarshen mako. To jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da batun Aliko Dangote, wanda wani tsohon dan kwallon kafa na Super Eagles wato Adegoke Adelabu wanda ya buga Najeriya kwallo ta ana kiran kungiyar Green Eagles, yace shi bai ga abin sukar lamiri ba game da yunkurin Alhaji Aliko Dangote na cewa yana son ya sai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Yace kamata yan Najeriya su jinjina mishi maimakon su dinga sukar lamirinsa kan wannan yunkuri da yake yi. Shi dai Aliko Dangote ba wannan ne karo na farko da ya taba yunkurin sayan wannan kungiya din ba, wacce kuma wasu ke kiranta da Ganas. To amma lokacin da ya gwada a shekarar 2010 su masu wannan kungiya din sun juya mishi baya. To shine yanzu shi wato shi Aliko wanda tsohon mai goyon bayan Arsenal ne da dadewa, wanda kuma kamar yadda aka sani shine attajiri mafi kudi a duk kasashen Afirka, wanda ya mallaki aka ce misalin dala Amurka biliyan 15.7, ya sake yunkurwa domin ya sai wannan kungiyar kwallon kafa din wanda ya gwada sai ya shekaru 2 da suka wuce. Yace kuma shi bai yanke kaunar cewa watan wata rana ba in Allah da zai same ta. To yanda wasu da suke bayyana ra'ayoyi akan wannan suke son Dangote ya sa kudi a cikin wato bunƙasa harkokin kwallo a cikin Najeriya kasar shi, wasu na ganin cewa a halin da ake ciki yanzu ko da ya sa kudi a cikin Najeriya din kwallon ba za ta rayu ba. To Murtala Farukun sanyi na mayajo ra'ayoyin wasu game da wannan al'amari.
Tun a shekara ta 2010 ne shahararren attajirin nan Aliko Dangote ya yi yunkurin sayen club din na Arsenal na Ingila, inda daga bisani kuma ya yi fatali da shirin. To sai dai Dangote, wanda yana daga cikin masoyan club din na Arsenal, ya sake zafafa kudirin nasa na mallakar club din a zantawarsa da wata kafar yada labarai a wannan makon domin haɓaka kasuwancinsa da kuma a cewarsa club din na buƙatar sabuwar alƙibla. To amma kuma yunkurin na Dangote ya sami kakkausan suka daga mafi yawan 'yan Najeriya, kama daga matasa har ma da su musamman masoyan Arsenal din da kuma masu sharhi akan al'amura. Bello Abubakar malami ne a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, kuma daya daga cikin 'yan gani kashenin Arsenal.
To ni gaskiya ra'ayi na game da shi Dangote a ce sai Arsenal, ni ba ni abin farin ciki bane. A in so yake taimaka mana sani, ai dawo gida mana. In ma bai za ku yana sai club te, ya sai Kano Pilas mana. Ai Kano Pilas Kano Sagamen ka kasmasar inta. To in ya dauki maka Kano Sagamen ita yanzu ya fara kasmasar inta. Ai zai kawo ci gaba a cikin Najeriya, kalilikin Najeriya ta ƙara ƙarfi. Dan za a samu kuɗi a cikinta, saboda ba abu ne wanda ke kawo munin Afirka ya kawo ci gaba, bale a ce ma o ba Najeriya shi ɗan Najeriya ne. In ka duba 80% ko 90% ma na clubs ɗin da a cikin Premier League ɗin Najeriya, ai duk gwamnati ke ɗauke da su, domin su masu kuɗin Najeriya ba su da su ɗauki clubs ɗin kamar a tura ke yi. Dama abin da League ɗin Najeriya ke so ba kun yi ba ne, sponsorship ne. To in irin su Dangote za su shigo a ce su taimaka ma Najeriya, ai abi.
To akwai wata magana da shi Dangote ɗin ya yi, ganin cewa shi yana goyon bayan ita ƙungiyar ta Arsenal, ya bayyana irin kuma baya da Arsenal ɗin take fuskanta. Ba ka ganin watakila kamar ya shigo ne watakila ko don ya taimaka a samar da maslaha ko kuma ci gaba ga club ɗin na Arsenal?
To ni ina cikin masu goyon Arsenal, amma ni ci bayan da aka ce Arsenal ta yi, ni ban gan shi ba. Dalilin ko shi ne, duk lokacin da aka ce Arsenal barci kofi barci ne ba, shin tana cikin na league din alkwashin zai ga ko a Champions League bai taba ba for the last 10 years, ni da ni sani ban taba ganin Arsenal ta fita a ciki ba. Wani bai cin kofi ba ya sai kana da zara ta yan wasa daya ka cin kofi ba. Akwai wasu abubuwa da ke faruwa. Malam Faruk Babarin ba ku wani misali, duk kwanakin ma da Arsenal a ganin ta ba cin kofi ba, ba su yanzu da zara ta yan wasa haka. Kana tuna cewa sun gina sabon stadium kuma lon ne suka doka, kuma har yanzu sun biya ba tare sun je relegation ba, kuma ba tare da sun kare martabar su ta zama irin a Champions League ko a Top 4 a Ingila ko wani kona wa. Ai Arsenal Wenger ne cewa is a good manager. Eh na yadda Aliko Dangote sun zo shi taimaka ma Arsenal ne. Sun Arsenal ya kawo shi taimaka ma ko Najeriya. Ni ra'ayi ne na kafa. Ni ma har yanzu ina ganin ni ban ga yabo take ma na Dangote ya je sai Arsenal ba.
Yanzu kai ga ka dan Najeriya ne. Sannan kuma kai masoyin Arsenal ne. Baka ganin ci gaba ne gare ka idan aka ce dan kasar ka ya je ya sai wannan club din?
Ci gaba. To ina zuwa ku kasar da tafi mu Najeriya. Ai in ci gaba ne kasar ta fara ci gaba, kannan duk wani ya ci gaba, amma kasar kana nema. Yanzu in so ne ni na san zai sai Kano Pilas, na hagin hikima ta ko sai Ayimba ko sai Rangers a duk tim ɗin tana sai ya zo shi ki tallafa ƙwallon Najeriya ita ma ta ɗaukaka a sam kuɗi a cikin ta na yawa, so da su to yanzu ka duba South Africa yace ta fara ƙwallo, amma ka duba ɗan Najeriya ke zuwa sun ba ƙwallo. In kasar sun taimaka to mu ma ya zo ya taimaka shi investment a cikin league.
Dubban matasa a Najeriya dai suna da ra'ayi daidai da irin wannan, domin ku a mafi akasarin dimbin matasan da suka yi sharhi akan lamarin a shafinmu na Facebook ba sa goyon bayan wannan yunkurin na Aliko Dangote, duk da yake da akwai kalilan da suka yi na'am da haka. Bari ku ji kaɗan daga cikinsu. Muhammad Hassan Murtala Fulka tambaya ya yi ga Dangote, shin me ye amfanin yin haka? Shin me yasa Turawa ba sa sayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka? Usman Shitu Mahutako cewa ya haba Dangote maimakon ka giggina kamfanoni da ƙarin masana'antu a ƙasashenmu na Afirka domin samar da aiki ga matasanmu da ke zaune ba aikin yi, shine za ka narkar da kuɗin ka wajen sayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa kuma ba ma a nahiyar Afirka ba a Turai. Nazir Abubakar Tambuwal ko bayyana nasa ra'ayin ya yi da cewa ai duk cikin kasuwanci ne, Allah ya ba da sa'a. Sai Abdulkarim Isa Rijiyar Lemu wanda ya ce kowa da kiwon da ya karɓe shi, wai makwabcin mai akuya ya sai kura, to amma a gani na bai dace ba. Kamata yayi ya zo ya saka kudaden a gida Najeriya don al'ummar ƙasa su amfana. Abubakar Sadiq Kuma ko cewa ni kan bana goyon bayan Aliko Dangote sai Arsenal, ganin yadda sha'anin ƙwallon ƙafa ya shiga mawuyacin hali a Afirka sakamakon rashin saka hannun jari. Gara ma ya dawo gida ya saka hannun jari don ci gaban nahiyar mu ta Afirka. Sai Ahmad India Gashuwa wanda ya ce a'a, kare da kuɗin sa sai ya sha lahaula, kuma kuturu da kuɗin sa alkaki sai na ƙasan kwano. Don haka muna murna da haka, Allah ya ba da sa'a. Shi ko Jibril Inuwa Kwankwaso cewa ya kaico, ina ma a ce kamfanonin da suka gaza a Kano ne Aliko Dangote zai saya ya farfado da su, a gani na yin haka zai amfani dimbin matasa wajen samun aikin yi. To malamai kun ji ra'ayoyin 'yan Najeriya akan wannan yunkuri na Dangote na sayan club din Arsenal. To amma ni kam da har zan taya Jamila Fage murna akan abin nan da Hausawa ke cewa tuna maina, domin ko gashi ita 'yar Arsenal ce kuma club din zai zama mallakin dan garin su. Kai ni har ma na ganta a kujerar babbar jami'ar watsa labarai ta Arsenal din. To ashe da sake.
To gaishe ka Murtala. In an jima kadan Murtala zai dawo domin ya ga mana abin da ya faru a ƙarshen mako na kasashen Turai a fagagen kwallon kafa. Amma yanzu bari mu je Misira inda hukumomin kasar suka ce sun kwace dukkan kadarori da dukiyoyin tsohon tauraron kwallon kafa na kasar Misira din wato Mohamed Abu Trika wanda suka ce suna zargin shi da cewa shi mai goyon bayan kungiyar nan ce da aka haramta ta Ikhwanul Muslimin ko Muslim Brotherhood. Hukumomin nasara suka ce harin suna nan suna duba lamarin to amma shi Abu Trika din ya ce oho ko da za su duba shi ba inda zai je zai zauna abin sa nan cikin kasar tasu ta Misira din abin da za a yi mashi sai dai a zo a yi mashi din. A lokacin da Mohamed Morsi tsohon shugaban Misira ya tsaya takara a shekarar 2012 shi Abu Trika din ya fito fili bai boye kowa bai goye bayan shi Mohamed Morsi din wanda shi ma dai kamar da aka sani babban jigo ne na ita kungiyar Ikhwanul Muslimin ko kuma Muslim Brotherhood kuma ya ci zaben sa aka zabe shi a matsayin shugaban kasa wato na farko na kasar Misira da aka taba zaba ta hanyar ƙuri'a to amma a shekarar 2013 aka tumbuke shi. Bayan da aka tumbuke shi ne kuma shi kanshi Morsi din da magoya bayan sa da yawa suka samu kansu cikin rikitin da ya janyo mutuwar mutane da yawa wasu kuma aka jefa su a cikin kurkuku. To bayan hakan ne yanzu suka dawo kan yan kwallon kafa suka ce sun fara kwatar dukiyoyi da kadarorin masu goyon bayan ita Muslim Brotherhood din irin shi Abu Trika din wanda aka ce an sai dukkan hannaye wato an kwace dukkan hannayen jarin sa dake cikin wasu kamfanin. Idan kuma aka tabbatar da wannan binciken da ake gudanarwa yanzu to mai yani a gurfanar da shi a can gaban kotu din. Shi dai Abu Trika din nan tsohon dan kwallo ne na kungiyar kwallon kafa ta Ahli kuma na ɗaya daga cikin mutanen da ake ji da su a harkar kwallo a can Misir din a shekarar 2013 ya yi ritaya. Kafin ya ritaya din sai hudu ana zaben sa a matsayin tauraron kwallon kafa na Afirka a lokacin da yake cikin hayyacinsa. To ba Abu Trika kadai yake cikin rigima ba. Yanzu haka kungiyar kwallon kafa Sharke ta dakatar da manyan ƴan kwallonta guda biyu da suka hada da Kevin Prince Boateng dan kasar Ghana da kuma Sydney Sam wanda kuma tace ta dakatar da su har illa masha'a bayan da ta sha kashin ci biyu da babu a Cologne. Shi dai Boateng wanda ya tsohon dan kwallon Ghana ne da ya taɓa buga kungiyar kwallon kafa din minti kamar 60 awa ɗaya kenan lokacin da ake wannan kwallon ta jiya Lahadi. Shi kam ɗaya Sam din wato Sydney Sam ko miti ɗaya ma bai yana buga wannan kungiya din ba a wannan wasan da aka yi na jiya. To ita dai wannan kungiyar ta Schalke tana karkashin jagorancin tsohon babban jigon Chelsea ne wato Roberto Di Matteo kuma ya ce shi yanzu babu wani amincewa tsakanin shi da wannan ƴan wasan har yake ga musu cewa sun ga dama ma su je su samu ta kungiya can su shiga. To bari mu sake koma Murtala domin ya ga mana abin da ya faru a gasar ko kuma a wasannin kasashen Turai da aka yi a ƙarshen makon nan.
Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta kasa samun nasara a kudurinta na samun shiga gasar kwallon kafa ta zakarun Turai wato Champions League a kakar wasanni mai zuwa biyo bayan kunnen doki da ta yi a wani karon battar karfe da zakarun Premier din wato Chelsea. Liverpool din ko ta tunkari wasan nasu na jiya na Premier din da Chelsea tare da fatar samun nasara a wasan wanda shine kadai damar ta ta kammala kakar wasanni ta bana a cikin club hudu na farko. To amma ta karkare da samun maki 1 tal tare da bambancin maki 6 da Manchester United da ke ta hudu a table bayan da ita kam ta doke Crystal Palace da ci 2-1. Manchester City ko ta ci gaba da kasancewa ta biyo a teburin gasar ta Premier da maki 73 bayan da ta lallasa QPR da zunzurutun ci 6 da nema. Wannan kashin ko ya sa QPR din bin sahun Burnley na faduwa daga gasar ta Premier domin ko yanzu haka ita ce a can kasan teburin gasar da maki 27. QPR din dai ta sami shigowa gasar ta Premier ne a bana yayin da ta fafata kakar wasanni daya kacal kana ta koma faduwa. A kasar Spain kuma takara na kara zafafa ta lashe gasar La Liga ta kasar duk da yake Barcelona ta kama turbar daga kofin gasar bayan da karshen makon nan ta doke Real Sociedad da ci 2 da nema wanda ya bata adadin maki 90 a saman teburin gasar. To sai dai Barcelona ta kara yin tazara wa Real Madrid da ke adawar ta a matsayin ta biyu a tebur ya zuwa bambancin maki 4 biyo bayan kunnen doki da Real Madrid din ta yi da Valencia da ci 2-2. Hakan na nufin wasa ɗaya ne kacal Barcelona ke buƙatar yin nasara a kanta daga cikin wasannin gasar biyu da suka rage domin samun tabbacin lashe kofin gasar. A can kasar Italiya kuma kungiyar Cesena ta faɗi daga gasar Serie A ta kasar bayan da ita ma ta yi kakar wasanni ɗaya a gasar sakamakon kashin da ta sha a cikin gidanta daga hannun Sassuolo da ci 3-1. Cesena dai ta soma wasan ne da fatan samun nasara a zaman damar da kaɗai suke da ita na ci gaba da kasancewa a cikin gasar a kakar wasanni mai zuwa. Kristo, amma kuma nasarar da Atalanta ta yi akan Palermo ta ƙara lalata damar ta Cesena ɗinko ta bi sahun fama ne wacce tuni ta sami tabbacin ficewa daga gasar. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaishe ka Murtala. To jama'a, da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wutan Allah ya kai mu. Ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A baron ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ake cewa UNHCR a takaice, ya ce fiye da mutane miliyan 51 ne ke zaune a matsayin 'yan gudun hijira a sakamakon yaƙi ko kuntatawa. Cikin shekaru goma da suka gabata, yawancin 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga Asia da yankin Pacific. Amma a yau, yawancin 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga gabas ta tsakiya da yankin arewacin Afirka. Kuma wannan shi ne karo na farko da aka ƙarin mutanen da suka rasa muhallinsu fiye da bayan yaƙin duniya na biyu. Haka kuwa ya faru ne saboda ƙaruwar sababbin rikice-rikice, yayin da ba a shawo kan tsofaffin ba. A maimakon haka, sai ƙara muni suke yi. A cewar mataimakiyar sakataren tantance yawan mutane da 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a, Catherine Winsner, kuma sai ƙara zama marasa imani suke yi. Ba a sakamakon musayar wuta kaɗai ake rutsawa da fararen hula ba, ana kashe su da gangan, kamar yadda ɓangarorin mayaƙan ke yi wa unguwanni ƙawanya da ƙona ƙauyuka, har ma suna auna asibitoci da makarantu wajen kai hare-hare, a cewar Catherine Wisner. Ana keta ƙa'idojin aganin jin ƙai da kan iyakokin da ake mutunta ƙa'idojinsu ko da lokacin yaƙi ne. Yanzu ana keta su. An ɗaura hukumar ƙirga jama'a da 'yan gudun hijira da nazarin ƙaurar jama'a na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, alhakin ba da kariya da sauƙaƙa wahalhalu na jama'ar da suka rasa muhallinsu a duk faɗin duniya. Ta ce a duk lokacin da aka tilasta wa jama'a barin matsuguninsu, ƙungiyarta da sauran ƙungiyoyi ko kuma hukumomin takwarorin aikinsu sun ƙudiri aniyar tantance barazana da buƙatunsu domin tsara sababbin hanyoyin kare irin waɗannan 'yan gudun hijira, a cewar mataimakiyar sakatare Wisner. Wannan shine ya haɗa da ba da kariya da hatsarin da 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa muhallansu ke fuskanta, waɗanda sun haɗa da musgunawa saboda bambancin jinsi da safarar mutane da kuma amfani da su da wasu ɓata gari ke yi. Amurka ta ba da kuɗaɗe domin gina makarantu da wuraren shakatawar yara da kuma wuraren koya wa manya da matasa sana'ar hannu, domin koda sun koma gida ko kuma sun zauna a wata ƙasa, su yi amfani da fasahar da suka koya domin samun ayyuka da za su yi a biya su albashi ko kuma su fara sana'a da kansu. Babban hanyar magance matsalar waɗanda suka rasa matsuguni ba sa wa su je da inda suke ba ko canza musu wurin zama ba, haka kuma ba wai ba da agajin jin ƙai kawai ba, amma tunkarar matsalar daga tushe, gano dalilan da suka sa ake yin tarzomar da suke sa mutane arcewa daga gidajensu, a cewar mataimakiyar sakataren Wisner. Amurka da ƙawayenta sun dukufa wajen taimakawa wajen magance rikice-rikicen da gina al'umma bisa tafarkin demokradiyya. Kafin cimma wannan buri, za su ci gaba da kare rayuka da kuma mutuncin 'yan gudun hijira. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bai na muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma a takaice.
Sarki Salman na ƙasar Saudiya ba zai samu halartar taron kolin Amurka da ƙasashen Larabawa da za su yi ba a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. Ministan harkokin wajen Saudiya Adel Al-Jubair shine ya faɗi haka a yau Lahadi. Sun kuma soke taron da aka tsara za a yi shi a fadar White House, wanda aka yi magana tun farko. Kimanin musulmin Rohingya guda 2,000 ne daga Myanmar da kuma Bangladesh aka ceto a kan teku da ke gabashin Asiya kwanaki biyu da suka gabata.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga wakilinmu na Ghana, Baba Yakubu Makeri, da kuma Malam Abdulmumin Abubakar da suka kawo mana ziyara yanzu haka a ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. David, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.